Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau ranar Alhamis 4 ga watan Mayu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya manazarta da ma wasu 'yan majalisa sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a game da tasirin sabuwar kungiyar da aka kafa ta Joint Tax Ten National Assembly. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na Sulemu Muni Barma, sai kuma sharhin jaridan Ghana. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Rasha ta yi ikirarin cewa Ukraine ta harba jirage marasa matuki biyu zuwa gidan shugaban Rasha Vladimir Putin cikin dare, amma jami'an tsaro sun samu nasarar harbo su kuma Putin bai ji rauni ba. Ba za a iya tabbatar da awar Rasha ta nan da nan ba, kuma wani jami'in Ukraine ya musanta hannu a harin. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi bulaguran bazata zuwa kasar Finland. Zelensky ya isa Amsterdam ba tare da sanarwa ba don ziyartar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Haka kuma ma'ajiyar mai ta Rasha a Ukraine ta kama da wuta. Ana sa ran Amurka za ta sanar da wani sabon kunshin tallafin soji ga kasar ta Ukraine. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira jiya Laraba da a kawo ƙarshen faɗan da ake a Sudan da kuma goyon bayan ƙasashen duniya ga al'ummar Sudan, waɗanda a cewarsa suna fuskantar matsalolin jin ƙai. Dole ne a shigar da agaji cikin Sudan, kuma suna buƙatar cikin gaggawa a samu damar rarraba agajin ga mutanen da suka fi buƙata, in ji Guterres yayin wani taron manema labarai a birnin Nairobi na ƙasar Kenya. Ya ƙara da cewa dole ne a kiyaye lafiyar fararen hula da kayayyakin more rayuwa, kuma dole ne a mutunta ma'aikatan jin ƙai da kayayyakinsu. Ma'aikatar lafiya ta Sudan ta ce sama da mutane 500 ne suka mutu, sannan kusan 2,500 suka jikkata tun bayan barkewar fadan a ranar 15 ga Afrilu, lokacin da ake gubza fada tsakanin shugabannin sojojin gwamnati Sudan da kuma dakarun 'yan sa kai na RSF. Hukumar kula da shige da fice ta Majalisar Dinkin Duniya IOM ta faɗa cikin makon nan cewa akalla mutane 334 ne faɗan ya raba su da mahallansu, baya ga wasu 100 da suka tsere daga ƙasar. Haka kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa faɗan na iya sa sama da mutane 800 tserewa daga ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka. 'Yan tawayen da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS sun kai hari a wani ƙauye a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, inda suka kashe aƙalla mutane 6, kamar yadda hukumomin yankin suka faɗa ranar Talata. Ɗaruruwan mutane ne aka kashe a hararen 'yan tawayen da na 'yan bindiga a lardin Uturu mai arzikin zinare, inda kuma dakaru masu alaƙa da ISIS ke gudanar da ayyukansu. 'Yan tawayen ADF sun shiga ƙauyen Makumo ne a daren ranar Litinin a yankin Mambasa, a cewar Gilbert Swambenda, wani shugaban al'ummar yankin ya shaidawa AFP. Ƙungiyar ADF, wanda asalinsu masu tayar da ƙayar baya ne a ƙasar Uganda, ta sa migindin zama a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo a shekarun 1990, kuma tun daga lokacin ake zarginta da kashe dabban fararen hula, wanda ya zama mafi muni na sojojin haramtacciyar ƙasar a yankin da ke fama da rikici. Tun daga shekarar 2019, wasu hare-haren ADF a gabashin Kongo, ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai hare-haren, wanda ke bayyana mayakan a matsayin wani yankin ta na cikin gida.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Gabanin ƙaddamar da Majalisar Dokokin Najeriya karo na 10 da ake sa ran yi a watan gobe, 'yan majalisa da aka zaɓa a ƙarƙashin jam'iyyar APC da jam'iyyun adawa sun haɗa kai wajen kafa wata ƙungiya mai suna Joint Tax Ten National Assembly a Turanci, wacce za ta tabbatar da goyon bayan duk wani shiri na shiya-shiya da jam'iyya mai mulki ta fitar domin zaɓen shugabannin majalisar. Manazarta da ma wasu 'yan majalisa sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a game da tasirin wannan kungiya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu murya Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Wannan kungiya ta ce ta kuduri aniyar yin taka tsantsan wajen sanin halayya, mutunci, cancantar 'yan takara a zaben shugabannin majalisar dokokin kasa ta 10 da kuma sauran manyan mukaman, kamar yadda shugaban kungiyar Usman Kumo ya yi karin haske.
Kungiya mun yi ta ne da ra'adin ganin cewa abinda ake a duniya a majalisu na duniya, inda majalisa mai rinjaye ita take fidda shugabannin majalisu. Najeriya ba za ta kasance daban ba, don haka mu tabbatar da wannan, saboda mu dinga aiki kafada da takororinmu da suke zaurukan majalisu na duniya. Don haka ƙudurin da yake gaban mu shine tattauna makoman Najeriya, tabbatar da adalci a dukkan mutane na ƙasa domin su samu cikakken wakilci a harkan gudanar da al'amuran Najeriya. Sannan kuma ya zama na cewa akwai waɗansu dattawa a cikinmu a wannan zaure da su tabbatar da zaman lafiya da kuma yin al'amura daidai da yanayi da mutunta juna, da ganin kuma kowa ya zo ya ba da gudumawarsa wajen samun ingantacciyar Najeriya da 'ya'yanmu da jikokinmu za su zo su yi alfahari da ita.
To, ganin cewa jam'iyyar APC ita ke rinjaye a majalisun duka biyu baki daya, a wani hali kuke ciki yanzu na tabbatar da shi yadda za a kawo shugaba?
Mu ba aikinmu ne mu ce ga inda za a kai ba, amma aikinmu ne mu ba da shawara cewa a duba a yi adalci. Idan an ba albasa ruwa, to a ba yakuwa. Idan waɗannan sun samu shugaban ƙasa, waɗansu su samu shugaban majalisar dattawa, wata shiya ta samu mataimakin shugaban ƙasa, wata shiya ta samu kuma kakakin majalisa da mataimakan.
To, sai dai ga ƙwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, ya yi nazari cewa
wannan ni ina gani duk sirkulla ne irin na 'yan siyasa da suka saba yi na Najeriya, wanda a ƙarshe dai duk ba za ta wuce ko ina ba za ta kare a neman mukamai da alfarma da take cikin ofisoshin da suke majalisa, da kuma yanda ofisoshin suke mu'amala da masu riƙe da harkar sattarwa, da irin kuma amfanin da su a ɗaiɗaikunsu 'yan majalisa suke tunanin za su iya samu a wannan tafiya. Duk wannan abinda ake yi haɗaka da suke nema su yi ba suna yin ta akan wani yanayi na aƙida ko ra'ayinsu da ya haɗa wuri ɗaya ko ya bambanta a wuri ɗaya ba. In kin kula, maganar dai ta ya za a yi mukamai su fito, suwa za a ba mukamai, ta ya za a ba su mukamai. To, kawai suna tunani ne cewa lokacin raba demokradiyyarsu ta zo, yanzu romansu ne za su fara rabawa, waye zai je ya hau babbar kujera ya rinka juyawa ana yi masa alfarma yana ci da gumin 'yan Najeriya. Duk maganar ni a tunanina ba ta wuce haka ba. Maganar cewa in kin kula, ai hukunci ɗaya suka yi na cewa ai karɓa-karɓa da ake son a yi sun yarda da tsarin da jam'iyyar APC ta fito. Kuma tabbatacce ne cewa idan har aka ɗauki tsari na karɓa-karɓa, babu wani shugaba da zai fito ta tsarin karɓa-karɓa da zai ce shi shugaban kowa ne.
Amma daga dukkan alamu, duk ƙoƙarin da majalisa ta yi, akwai zubin da ake kiransu 'yan anshin shata, domin ko a majalisa ta tara an yi ƙungiya irin wannan wacce ta ce za ta tabbatar komai ya tafi daidai na mutunta juna tsakanin majalisa da ɓangaren gwamnati, har dai suka kusan ƙarƙarewa ba wanda ya ji ɗuriyarsu. Amma ga dattijo kuma ɗan majalisar dattawa mai barin ofis, Sanata Adamu Bulkaciwa, ya yi tsokaci cewa
ba za mu hana kowa ya riƙe ra'ayinsa ba, amma mu majalisa ta tara, ai mun gaji majalisa ta takwas ne, kuma kowa a ƙasar nan ya san yadda majalisa ta takwas ta yi wa Buhari yana shugaban ƙasa ta yi masa da baibai. Ta hana shi motsi, komai ya ce yana so sai ce ba su yadda ba, an yi turka-turka. To, mu kuma da muka zo da yake lokacin na cikin jam'iyyar da take mulki, muka ga cewa muna mulki kuma ma yi wa president ɗin da muka zaɓa yake wakiltarmu na jam'iyyarmu ma yi masa da baibayi. Ai, kamata ya yi, mu ba shi goyon baya, mu ba shi duk abin da ya nema saboda ya samu ya yi aikinsa, ko a ƙarshe ma tafi da cewa lalle gwamnatin APC ta yi wani abu. Shi yasa kika ga ake ganin kaman mu mun zama 'yan anshin shata ba kaman na takwas da suka yi wa shugaban ƙasa da baibayi ba, duk da su ɗin ma 'yan APC ne, amma ungulu ne da kan zabo a wancan lokaci na takwas. So mu ba yan aishin shata bane kuma na goma da za su zo kin san dai yanzu kusan kashi 75 cikin 100 na yan majalisar dattawa ba za su dawo ba. Waɗannan sababbin tsofaffi 25 da sababbi kashi 75 ba mu san abin da za su dama ba, kuma ba za mu ce da su ga yanda za su yi abin su ba, sai mu jira mu ga daga zaben shugabancin su zuwa yanda za su tafiyar da al'amarin su yaya za a kare. Kuma in aka yi wasa da yake akwai yan jam'iyyu daban-daban, in aka hada su yan jam'iyyun nan sun mafi jam'iyyar gwamnatin yawa, saboda haka in aka yi wasa abin da ya faru a ta takwas zai sake faruwa in dai ba an samu an jawo sauran a jika ba, don in suka yi tutsu fa ba abin da jam'iyyar gwamnati za ta iya yi.
Kungiyar ta kunshi zababbun mambobin jam'iyyar APC wadda ita ce ta Firinjaye da PDP da jam'iyyar Labour da NNPP da ABGA da SDP da ADC da kuma jam'iyyar YPP wanda ya kawo jimla ga jam'iyyu guda takwas. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Sarfilu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A ranar Laraba ne hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ta sanar da dakatar da tallafin abinci na wucin gadi ga yankin Tigray na kasar Habasha. Yayin da take bayyana matakin a matsayin mai tsauri, shugabar hukumar ta USAID Samantha Power ta ce a baya-bayan nan hukumar ta gano cewa tallafin abinci da aka tanada ga mutanen yankin da ke fama da matsalar yunwa ana karkatar da su ana sayar da su a kasuwanni. Hukumar ta miƙa batun ga ofishinta na babban mai bincike Inspector General wanda ya kaddamar da bincike tare da turu wato shugabannin ofishinta na agaji zuwa Habasha kafin yanke shawarar dakatar da tallafin abinci na wucin gadin. Power ta ce gwamnatin Amurka ta nuna damuwarta da jami'an gwamnatin tarayya na Habasha da kuma na yankin Tigray na rikon kwariya, kuma jami'an sun bayyana aniyar su haɗa kai da Amurka wajen zakulo masu hannu a badakalar. Kamfanin sarrafa iska a ƙasar Namibia da kuma wata gona mai amfani da hasken rana a babbar madatsar ruwa ta Kariba a ƙasar Zimbabwe na ɗaya daga cikin sabbin ayyukan samar da makamashi marasa illa ga muhalli da kamfanin ƙasar China ke zuba jari a wannan shekara, bayan da Beijing ta yi alkawarin taimaka ƙasashen Afirka wajen magance matsalolin makamashin da suke fuskanta ta hanyar samun wato amfani da su maimakon makamashi mai illa ga muhalli. Libyan, wata jami'a a kwalejin nazarin tattalin arziki da kimiyyar siyasa ta London, ta shaida murya Amurka cewa zuba jarin makamashin da ake sabunta su a ƙetare na da nufin cika alkawarin sauyin yanayi na ƙasa da ƙasa na ƙasar China na hanzarta sauya makamashi da gurɓataccen makamashi a Afirka, babbar abokiyar cinikayyar ƙasar China. Babban jami'in kamfanin samar da makamashi mai tsafta na Renewables a Afirka, Tony Teo, ya shaida murya Amurka cewa a fili ƙasar China tana nuna wani jagoranci ne kuma ya kamata a yaba mata kan hakan. Amma manazarta sun lura kamfanonin ƙasar China su ma suna amfana da kuɗi daga buƙatar Afirka na irin waɗannan ayyuka. Daga ƙarshe, shugabannin ƙasashen Iran da Siriya sun rattaba hannu kan wasu jerin yarjejeniyoyin kasuwanci na dogon lokaci a birnin Damascus domin ƙarfafa alaƙar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi, wanda ke jagoranta wata babbar tawaga tattalin arziki da siyasa, ya gana da shugaban ƙasar Siriya Bashar Assad a ranar Laraba bayan ya sauka a ƙasar da yaƙi ya daidaita domin wata ziyarar kwanaki biyu. Tehran dai ita ce babbar mai mara wa gwamnatin Assad baya tun bayan boran da aka yi a shekarar ta 2011 wanda ya rikide zuwa yaƙin basasa a ƙasar Siriya, kuma ta taka rawar gani wajen ganin bayan rikicin da ya barke a ƙasar. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Siriya sun rawaito cewa shugabannin biyu sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi da suka shafi ɓangarori da dama da suka haɗa da man fetur, noma layin dogo da kuma buɗe hanyar cinikayya cikin sauƙi.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan faifai. Madalla yanzu kuma sai shirin nakasa ba kasawa ba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Rashin ayyukan yi ko jarin tsira kasuwanci wata matsala ce da ke daga hankulan masu bukata ta musamman a Ghana, kasar da ke samun bakuncin dimbin nakasassun kasashen Afirka ta yamma da nufin samun rayuwa mai inganci. Kamar yadda za a ji a wannan rahoto na wakilin sashen Hausa a Kumasi Hamza Adam, waɗannan mutane sun buƙaci hukumomi da ma al'umma su dubi wannan lamari don fitar da su daga harkar bara, wataƙila ma a nan gaba su taimaki wasu mabuƙatan na daban.
Kumasi na daga cikin garuruwan da nakasassun da suka fito kasashen waje musamman yankin Hausawa da suka hada da Najeriya da Niger da dai sauransu suke da zama. To sai dai banda sana'arsu ta bara, nakasassun sun nuna damuwarsu bisa abin da suka ce an maida su tamkar saniyan ware a duk lokacin da aka iso da wani abin tallafi ko kuma abin da zai inganta rayuwar masu fama da nakasa masu zama a Ghana. Aminu Yaro da ya shafi fiye da shekaru 10 yana Ghana. Ya ce ko shakka babu, gwamnati da ma wasu kungiyoyin zaman kansu ba sa taimaka musu.
Lalle ni mutumin Niger ne, ya fita Niger ne. Lalle gaskiya ne abinda muke gani dai, muna ganin yawanci kamar tallafi an zo a taimaka ma guragu ko da wani kaya ko wani aiki haka. Gaskiya mu dai nan guragun da muka yi to Niger ko Nigeria ko ne kasashen Mali menene ya kanga, yawanci mu ba mu yi samun irin wannan abin ba. Saboda shi ma nukan gwamnati ko shugabanni in wani abu ya tashi irin haka, ma neman a taimaka mana a samu cikin wannan abin, ko da wani koyon aikin hannu ne ko wani taimako na sana'a ko wani shagunan da anka bude za a taimaka ma guragu kasuwa ga wurin da za su aiki. Don mu a gani a yi mai 'yan ƙasa, in an bude sabon kasuwa an cire shaguna a ba 'yan ƙasa, amma mu dai gaskiya ba mu samu. Mu ma kun ma neman irin wannan tallafin saboda mu ma mu dogara a kanmu.
Duk da cewa yana taya abokansa masu fama da nakasa a Ghana murnar samun kyaututtuka ciki har da abubuwan da za su sanya su dogaro da kai, Lawal Aliyu dan jihar Kebbi tarayyar Najeriya na bukatar da su kuma a taimaka musu domin su ma su yi dogaro da kai ba tare da sun isa bakin titi ba.
Ya gaskiya kamar yadda na ji ana bawa tallafin ƙasa, duk da yake ba na samu amma abin da yana min daɗi da sauransa, amma a ƙasarin abin da nake ji dai a ce dai ko da zai yi muna iya samu wani tallafi da kamar yadda ake bawa ‘yan Ghana. Ina buƙatar tallafi da dama wanda yake za a iya tallafa min ko na koyon sana'a ko kuma wani wata hanya wadda yake zan samu sauƙin rayuwar da muke ciki.
To ko shin akwai wani matakin da ya kamata da masu fama da nakasa da suka kasance ɗan kasashen waje su dauka domin a ringa waiwayan su da idanun rahma? Wannan ne tambayar da nayi ma Malam Abdulbasit Muhammad da ya daga cikin makafi Kana mai fafutukan ƙara hakokin makafi a Ghana.
Mafi yawanci muna kebanta kanmu da halin da ke shafi kasa. Abu da yawa ba mu kawo kai, duk da cewa Allah ya yi ka nakasa ba shi ke gwada ba za a yi a dama da kai ba. Kai ma ka kawo kanka. Shine ne shiga irin kungiyar da ake bubbudewa don gwamnati shi bai deal da individual mutum da ya kaman kai kana zaman kanka ka je kana yi. Akwai taimako da ya yi wa in ba ka samu wa'inda suka sani da za su jagorance ka ba. Sai kaga an barka a baya duk dole ka yi korafi kai. Ka kaman Disability Common Fund duk da cewa baya zuwa inda muke so. To amma rashin sanin Disability Common Fund na nan ma kawai wani ciwo ne. Kuma an yi shi ne musamman saboda nakasassu idansu. To mu shawaran da muke so hada kansu in suka yi shi kamar association wato kungiya kenan su bar a san su su register kansu su cire executive wani abu na nan ne mutane da ya biyu uku sun su za su walare su insha Allah kuma bukatar su zai biya.
To sai dai a nasa kokari na ba da gudunmuwa wajen taimakon masu fama da nakasa musamman waɗanda fito daga kasashen waje. Wani ɗan jarida a Kumasi Yusuf Abdulganiyu Ishola mai jagorantar kungiyar Shola Foundation ya taimaka mana kasassu da kayan abinci tare da kuɗaɗe. To sai dai yayin jawabinsa bayan gabatar da kayan abincin ya ce nakasassu na da bukatu masu yawan gaske musamman hannun jari ko kuma a koyar da su sana'o'in da zai sanya su dogaro da kai.
Akasari suna neman a koya musu sana'an hannu, suna neman a ba su jari, suna neman a ba su kudi su yi aiki, suna neman a sa su cikin aiki saboda yanda za a yi su iya mai suna taimakon kansu da kansu ba sai kullum an taimaka musu ba. Suna bukatan a koya musu sana'an hannu, suna bukatan a saka su cikin aiki, a saka su cikin masana'antu, a koya musu yanda ake tafiyar da harko ki da yawa su ma su shiga ciki su ga cewa su ma mutane ne abinda kowa ke yi su ma suna iya yi. To abinda suke bukata kenan wannan abinci da muke basu ko muka basu mun dai basu ne amma muna ganin mafi kyau abinda ya kamata mu musu shine mu basu sana'a cikin ikon Allah. Sa'annan kuma muna kiran sauran ma'aikatu da kungiyoyi da cibiyoyi su ma su koyi da irin wannan abin.
Tuma sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin na kasassun kasashen waje da ke Ghana da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam, ni Sulai Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Sulai. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar da Guide da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine Gabi Otire Daku ya gabatar da kara dangane da bata mata suna da Frimpong Boateng ne yayi. Jaridar ta ce wato mambana waɗanda sun kasama da African Legal Association wadda ainihin cibiya ce ta shari'a Gabi Asar Akira Dakun ya gabatar da ƙara a kotu akan tsohon ministan muhalli kimiyya da fasaha Professor Kwabena Frimpong Boateng dangane da abin da ya ci kalmomin ɓata masa suna da ya yi. Gabi Akira Dakun wadda ya kai ƙaran yana bukatan kotu ta bashi Ghana cedi miliyan 10 ga irin ɓanna da ainihin ya ci waɗannan kalamomi da an kai faɗa game da shi sun yi masa. Ita kuma babban jaridar ƙasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin ta rawaito kotu ta yi jifa da ƙarar da aka yi akan Okojetu na saba wa kotu. Jaridar ta ce wani babban kotu a nan Accra ta yi watsi da ƙarar da aka yi akan mamban NDC na majalisar dokoki wa mazaɓar Tanof Tango Samuel Okojetu Ablakwa a nan Accra dangane da zargin da ake cewar ya saba wa kotun. A cikin hukuncin kotun na yau babban kotun da Justice Charles Jemfi Dankwa wa jagora ta yi watsi da wannan kara da babban magatakardar hukumar amintattu na majami'ar ƙasa da ake cewa Cathedral Reverend Victor Kusi Boateng ya yi akan mamban majalisar. Rashin kula da dokokin ƙadago na shafan ma'aikata da masu aiki ministan Yao Uchi ne ya faɗi haka kuma jaridar The Chronicle ta ruwaito. Jaridar ta ce minista Jihar Uchi Dr. Joshua Makubu ya yi kira ga fagen kamfanoni masu kaman kansu da su rinka girmama dokokin kadago na kasar. Ya bayyana cewa waɗannan dokoki manufarsu ne kare duk ma'aikata da kamfanoni ke bukata. Hakan din yasa kin girmama ka'idodi ko dokoki ke shafan ma'aikatan da masu aikin kansu. Dr. Joshua ya yi wannan jawabin ne yayin da disen yankin Biakoye Mrs. Millicent Kabuki Kabu ta karanta wannan jawabi a madadinsa a bukin Medi jiya. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito yan Ghana 77 da aka kwaso daga Sudan ana sa ran isowarsu gida yau. Jaridar ta ce jimlar man Ghana guda 77 daga ainihin kasar Sudan da taki yayi mata kamari ana sa ran yau din nan za su iso gida, wato kamar yadda ministan harkokin wajen kasar Ghana ta faɗa. Wani jawabi da ainihin makatar ta gabata ya nuna cewar ana shirya kwaso su da zuwa nan birnin Accra daga birnin Addis Ababa kasar Ethiopia inda aka kai su domin kariya. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanul Lah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Agaida Radwan Abbas kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke tafi batutuwan da suka shafi na ciki da wajen kasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai har ma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo.
Madalla yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To a takaice, Rasha ta yi ikirarin cewa Ukraine ta harba jirage marasa matuƙi biyu zuwa gidan shugaban Rasha Vladimir Putin cikin dare, amma jami'an tsaron sun samu nasarar harbo su kuma Putin bai ji rauni ba. Sai dai ba za a iya tabbatar da awar da Rasha ta yi nan da nan ba, kuma wani jami'in Ukraine ya musanta hannu a harin. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira jiya Laraba da aka ƙarshen faɗin da ake a Sudan da kuma goyon bayan ƙasashen duniya ga al'ummar Sudan waɗanda a cewarsa suna fuskantar matsaloli na jin ƙai. 'Yan tawayen da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS sun kai hari wani ƙauye a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo inda suka kashe aƙalla mutane 6 kamar da hukumomin yankin suka faɗa jiya, wato ranar Talata. Ɗaruran mutane ne a kashe a raharen 'yan tawaye da na 'yan bindiga a lardin Oturu mai arzikin zinare, inda kuma dakaru masu alaƙa da ISIS ke gudanar da ayyukansu. A ranar Laraba ne hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID ta sanar da dakatar da tallafin abinci na wucin gadi ga yankin Tigray na ƙasar Habasha, yayin da take bayyana matakin a matsayin mai tsauri. Shugabar hukumar ta USAID Samantha Power ta ce a baya-bayan na hukumar ta gano cewa tallafin abinci da aka tanada ga mutanen yankin da ke fama da matsalar yunwa ana karkatar da su ana sayar da su a kasuwanni. Kamfanin sarrafa iska a ƙasar Namibia da kuma wata gona mai amfani da hasken rana a babbar madatsar ruwa ta Kariba a ƙasar Zimbabwe na daga cikin sabbin ayyukan samar da makamashi marasa illa ga muhalli da kamfanonin ƙasar China ke zuba jari a wannan shekara.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ci har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Bob. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.